بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وقال: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهذا باب واسع جدا. قال أيضا: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا، قالوا: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهذا قاله في مرضه. وقال قبل موته بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: أولئك إذا مات الرجل فيهم بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك التساوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A yau yammacin Talata daren Laraba, 9 ga watan Safar, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 3 ga watan 1 miladiya ta 2012, a wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah ta ilhali al-Iraq, majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ya rubuta zuwa ga mutanen Iraq. Wannan kuma shine majalisin mu na 48 a jerin gwanan majalisan mu na wannan masallaci. Wannan shine na 162, kuma idan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah yake magana akan ta, abinda ya shafi yadda musulunci ya umarni da raya masallatayya, da gina su, da raya su, da tsaftace su, da kula da su, da yin sallar jami'i a ciki, da karatuttuka, da ilmantarwa. Wannan shine abinda musulunci ya umarni a yi, a gina masallaci, a raya shi, a tsaftace shi. Ya yi umarni da a je masallaci a yi sallolin jami'i a ciki, wanda Ibn Taymiyyah yana wannan shimfiɗa domin ya kawo canjin da aka samu mai girma, mai tazara, mai faɗi kwarai da gaske tsakanin musulunci na gaskiya, wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi, da kuma addinin mabiya a Shi'a mai libamai 12, wato tazara da ke tsakanin wannan da wannan. Musulunci dai ya ce a gina masallaci, a girmama shi, a tsaftace shi, a raya shi da ibada. To kuma aka samu sabanin haka yana faruwa ga su waɗannan da Ibn Taymiyyah yake rubutawa da siko, ya rubutawa da siharsa, su kuma maimakon su gina masallaci su raya shi, sai ya zamana suna raya kaburbura, hatta shi kansa masallacin ana gina shi ne don a raya wani kabari. Maimakon ya zamana masallaci an gina shi ya ci gashin kansa, ya zamana an raya shi saboda masallaci ne na Allah wanda ya umarni a raya shi, sai ya kasance yana wato shi ma yana cin alfarmar kaburbura ne. Don haka idan wani kabari da ake tsammanin ake zaton cewa na wani salihi ne ko na wani imami ne, to sai a gina masallaci a kai, a riƙa bautawa, ko dai a bautawa Allah amma tare da shi wanda ke kwance cikin kabarin, ko ma a bautawa shi wanda yake kwance cikin kabarin, a bar Ubangiji Ta'ala. To a satin da ya gabata mun ji hadisai da yawa da Ibn Taymiyyah ya koro, waɗanda suke nuna falalar fita zuwa masallaci da irin lada da Allah yake bawa mutumin da ya fita zuwa masallaci domin kaddamar da wata ibada, sawa'un sallar jam'i ce wanda ce aslu, sai kuma ko kuma wani abin da ya shafi ilimi ne da karatu. Akwai lada gwagwaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, kamar yadda muka karanta a hadisan da suka gabata. Daga ciki akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abu Huraira, Allah kara masa yarda, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yusalluna lakum fa in ahsanu falakum wa in asa'u falakum wa alaihim. Wato bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wasu shugabanni na musulunci da za a samu wadanda suke jinkirta salloli, ba sa yin salla a lokacin ta da ya dace, suna yin salla ko dai wato bayan wato lokacin ta muhtari ya tafi, wato can karshen lokacin ta, ko kuma ma su bari sai ma lokacin ya wuce. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan shugabanni naku idan sun zama su ne limamai, kamar yadda aka sani a baya shugabanni na musulunci suke jagorancin dukkan sha'anin addini, suke jagorancin limancin sallah a masallatai, su suke sallah, suke jan mutane sallah, saboda a wancan lokaci bai yiwuwa mutum ya zama shugaba sai idan yana da addinin musulunci, bai yiwuwa shugabanci sai idan yana da ilimin addinin musulunci. Wato ba zai yi wa shugabanci musulmi ba har kawai ba tare da yana da wani ilimi na addinin musulunci ba da zai iya jan su sallah, ya jagorance su a haƙƙin hajji. Haka shugabannin farko suka kasance. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa idan aka samu shugabanni waɗanda suke muku limanci, su ne jagororinku, to amma kuma ba sa yin sallah a farkon lokacin ta, inda lokacin da ya fi falala, suna bari sai ƙarshen lokaci sannan su fito, to bai kamata ku kaurace wa masallatai gaba ɗaya ba, ku ce saboda shugaban da yake jagorancin mu a wannan masallaci ba ya yin sallah a farkon lokaci sai ƙarshen lokaci, to mun daina zuwa masallaci gaba ɗaya, ya zamana kowa ya zauna a gidansa yana sallah, a bar masallaci babu kowa babu komai, daga shugaba sai waɗanda suke ƴan fadarsa. To musulunci ya nuna ba haka ya kamata ba, a raya masallaci ta kowane hali, kowane hali ku je ku yi sallah tare da su. Wato kun yi sallar ku a lokacin ta da ya dace, to kuma ku fita ku tafi masallaci, sai ya zama wannan sallar da za ku yi tare da su nafila ce gare ku. Kun ga dai an raya masallaci ta hanyar halartarsa da cika shi da yin jami'i a cikinsa, kuma an ga fuskar juna, abinda musulunci yake so kenan. Ba a san wannan shahira ta mutu saboda zalicin azzalimi ko saboda kuskure mai kuskure. Kaga wannan ba komai yake nuna ba illa babbar wato daraja da falala da matsayi da masallaci yake da shi a addinin musulunci, da kuma wato mahimmanci na haɗin kan al'umma. Kada a samu wata matsala da za ta kawo farraka, za ta kara rabuwa tsakanin al'umma. Kada a ce saboda shugaban yana yin wannan laifi to shikenan kowa ya ja daga ya kama gabansa, ko kowa ya kafa tashi wato nashi sansanin. Musulunci ya nuna a'a, ku je ku yi sallah, ku yi sallar ku a gida, sannan ku zo ku yi sallah da shi, a sallar da za ku yi da shi ta zama nafila. Anan wasu malamai suna ganin cewa idan har ya kasance yana barin sallar ne har lokacin ta ya fita, to a irin wannan yanayi za ku yi sallar ku ta farilla a gida. Za ku yi sallar ku ta farilla a gida, sannan kuka je masallaci ya zo za a yi sallah, to sai kuma ku yi sallah a bayansa a matsayin nafila. Wannan idan yana barin wato gaba ɗaya lokacin ya fita. Idan kuma yana jinkirta sallar ne, baya yin ta a farkon lokacin ta, takila sai ya ƙara wasu mintuna masu yawa, ko sai tsakiyar lokaci, ko sai ƙarshen lokaci, to anan wasu suna ganin kamar Imam Ahmad da waninsa suna ganin cewa ka yi sallar tare da shi a haka, ko da kuwa ya jinkirta ta ɗin tunda ka yi ta dai a cikin lokaci, wa in kana ka bar falalar farkon lokaci, to sai ka yi sallar jam'i tare da shi. Wannan abinda suka hango a nan shi ne maimakon ka sallace ta a farkon lokaci kai kaɗai, to gara ka sallace ta tare da jama'a a ƙarshen lokaci. Wato sallar jam'i a ƙarshen lokaci ta fi falala sama da sallar mutum ɗaya a farkon lokaci. Shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar sallah ta wata jam'i akan sallar mutum ɗaya bai ainihin sanya wa wannan kaidi ba, bai sa masa wata sharadin cewa sai idan a farkon lokaci bane, bai ce zaka samu wannan ladan ba idan ka yi ne a farkon lokaci, a'a ya faɗi abin mutlakan sake ba wani kaiji cewa duk wanda yayi sallah cikin jama'a to sallar sa za ta fifita akan wanda ya sallah shi kadai da daraja 27 sawa'un kaga anan a farkon lokaci yayi ta tare da jama'a din ko a tsakiyar lokaci ko a ƙarshen lokaci matukar dai lokaci bai fita ba Imam Shafi'i a cikin Musnad din sa kamar yadda yake cikin al-ma'rifatu sunan wal athar da Imam al-Baihaqi ya ruwaito cewa Abdullah dan Umar ya kasance yana yi wa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi inkari yayin da ya zama yana jinkirta sallah asubahi har wato haski har gina gari yayi haski yana jinkirta ta har a samu isfirar wato gari yayi haski maimakon ya yi ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa in kana wa innahu yansarifu min salati al-fajr bi ghalas Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama sallar asuba a fito ba tare da mutum yana gane na kusa da shi ba ma mata ba a gane su saboda wato duhun da yake da saura to baya bari har gari yayi sha ya waye sosai to amma Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ko saboda lalaci ko saboda bacci ko wani abu gashi shine shugaba shine imam musamman lokacin da ya fita haji Abdullahi dan Umar yana tare da shi kuma gashi ne shugaba shine amirul haji gaba daya to Abdullahi dan Umar ya rika masa inkari ya dinka fitowa ana sallah ta asubahi a farkon lokacin ta amma kuma wannan ta gagara Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya kasa daurewa ayi hakan to amma duk da haka Abdullahi dan Umar bai fasa bin shi sallah ba ya ci gaba da bin shi sallah haka domin gudun samun wata fitina domin Abdullahi dan Umar da matsayin da yake da shi na sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsoron Allah mai wara'u mai takawa ga shekaru idan yayi tawaye to kai ma mai kiki ka san abin da zai faru kusan da al'umma za ta koma karkashin sa shikenan kuma sai a samu kofar fitina to ya zama na bai yi shiru ya bar shi ya gaya masa gaskiya ya gaya masa gaskiya da ya kamata ya gaya masa amma kuma ya ba shi matsayin sa na shi shugaba ne tunda abinda zai yake wakana ba saban Allah bane abu ne wanda ake aka bar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama wacce take binta ya fi falala saba mata ba wai an shiga saban Allah bane shi yasa ya kasance yana bin sa hakanan Abdullahi dan Mas'ud ya kasance yana sallah tare da gwamnonin da suke Kufa na Sayyidina Usman alhalin suna jinkirta sallah wato ba sa yin ta a farkon lokacin ta yana ganin ana iya a jure ma wannan yafi da a yi tawaye ko a kawo farraka da rigima hakanan kuma a lokacin Al-Walid ibn Uqba ya rika yi lokacin Al-Walid ibn Uqba yana gwamna a Kufa a zamanin Sayyidina Usman to wannan shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa idan mutum idan shugaba ya kasance yana jinkirta ta ne a farkon lokacin ta zuwa ƙarshe to shikenan sai ayi sallah tare da shi amma in yana barin ta kuma lokacin ya fita to wannan shine mutum sai yayi sallar sa shi kadai in ya so ya zo ayi sallar jam'in da shi amma a matsayin nafila sannan wannan hadisin yana ƙara nuna mana akan yi nafila ko da kuwa a lokacin da aka hana yin nafila ne in akwai dalili wato ita ce abin nan nawafil zawatul asbab wanda Imam Shafi'i yayi nuni zuwa gare ta cewa akwai nafilu da suke da dalili wanda ba har kawai mutum ya tsire su ba to wannan ko da a lokacin da aka hana nafila ne mutum zai yi su saboda ya yi su ne saboda sababi saboda wani dalili kamar shigowar mutum masallaci lokacin da aka hana a yi sallah aka hana yin sallar nafila kamar lokacin da rana ta ke tsaka kafin ta karkace an hana sallah wato a wannan lokaci sai mutum ya shigo masallaci kuma daidai wannan lokacin to kaga shigowarsa masallaci ta lazimta masa yin sallar nafila to sai yin sallar nafila din saboda anan sallar za ta sababci tana da wani dalili to irin wannan ma tana cikin zawatu sabab kamar mutumin da yayi sallah asuba kaga an hana sallah wato bayan asuba bayan sallah asuba din ba wacce take dalili ba to mutumin da zai zo ya samu an yi sallah kuma ya zo ya samu liman bai yi sallah ba to sai sallah shi wannan tare da shi ta zama masa a matsayin nafila النبي صلى الله عليه وسلم يجي يسلون لكم فإن أحسنوا فلكم سيبوكو سلة وتسجاكو سجاكو سلة إن سنكوتا توانا مولير كوشي فإن أحسنوا فلكم إن سنكوتا توانا مولير كوشي وإن أساءوا فلكم وعليهم إنكم سموننا كودي كنا دلادنكو سوكما الهكين ينكسو قال جو هذا باب واسع جدا wannan babin yana da fadi sosai wato babin da yake magana akan wato falalar raya masallaci da kuma wato sallar jami'i a ciki da raya shi da ilimi da sauransu wannan yana da fadi amma nayi wannan misali ne Ibn Taymiyyah ya kawo tsakure ne yayi daga cikin ayoyin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan mala yace wa qala aidan haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu al-yahuda Allah tsine wa yahudawa اتخذوا قبور انبيائهم مساجد سرق مسلاتي اقبر النبوس يحذر ما فعلوا النبي انا كركدي انا جنكني اكن ابين دسك ايكتا قالوا صحابي سكتي ولولا ذلك بعدن هكا با لابرز قبره دا ان فتو دا قبرن سفيلي دا ان فتو دا قبرن سوجن داكنسا ولكن كره ان يتخذ مسجدا سيدي ya yi kyamar a rike shi ko kuma an yi kyamar a rike shi masallaci wa hadha qalahu fi maradihi wancan hadisi na da Allahu al-yahud annabi ya fade shi ne lokacin rashin lafiyarsa ta karshe wanda daga ita ya koma ga Allah wa qala qabla mauti bi khams annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin rasuwarsa da kwana biyar inna man kana qablakum kanu yattakhizuna al-qubur masajid wadanda suka gabace ku sun kasance suna rike suna rukun wato kaburbura a matsayin masallatai ala ku saurara fala tattakhidul qubur masajid kada ku riki kaburbura masallatai fa inni anhaakum an zalika ni ina hana ku aiwatar da haka walamma zakara kanisatul habasha yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko zukira kanisatul habasha yayin da aka ambaci wata coci a habasha wato kasar Ethiopia da irin abinda ake yi a cikin ta na sanya hotuna ko tasawira ta wasu wadanda ake ganin salihai ne wanda nasara suke yi sai annabi ya ce ulaika idza mata ar-rajulu fihi banu ala qabrihi masjidan wadannan wadanda kuke bani labarin su sun zama idan wani mutum ya mutu daga cikin su banu ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin sa wa sawwaru fi tilka at-tasawir sai wadannan tasawirai a ciki su sanya hotuna wato zane na wannan mutumin kwarai din a ciki ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyama wadannan sune ashararan halitta a gurin Allah ranar gobe kiyama bare ce kullu hadhihi alhadith fi sihah almashahir duk wadannan hadisai suna cikin hadisai sahihai to suna cikin littattafai ingantattu wadanda suke shahararru a hannun malamai a kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa a baya cewa dalilin yin wannan sako zuwa ga mutanen Iraki wannan mutumin da yazo Dimashq dauke da wata takarda a cikin ta a rubuta abubuwan da ba daidai ba abubuwan da ba gaskiya ba da surkulle da wasu abubuwa ma na shirka wanda dalilin haka Ibn Taymiyyah da ya karbi takardar ya gani yayi masa nasiha ya ga masa falalar ahlul baiti da matsayin su a gurin musulmi sannan kuma ya nuna masa abin da ake fada dangane da su wanda ba daidai ba ya kuma nuna masa abinda wannan takaddar tashi ta kunsa na kurakurai ya kuma gaya masa har ila yau abinda ta kunsa na shirka da bakanci da wasu abubuwa dai wanda ba gaskiya ba da ya gaya masa haka shine shi kuma ya ji dadin nasihar da aka yi masa abinda bai taba zaton zai ji ba domin an hure masa kunne lokacin da yana Iraki malamansa sun hure masa kunne cewa ai ahlus sunna ba sa son ahlul baiti suna zagin su suna cin mutuncin su ba sa kaunar su makiyan su ne da kalmomi dai irin na baci na ƙarya na kazafi na yarfi masu yawa to kuma yau gashi ya zo gaban ɗaya daga cikin hamshakan malaman sunna kuma ga abin da yake gaya masa ya ji hadisai ingantattu masu tsafta wanda suke bayanin falalar ahlul baiti kamar yanda Allah madaukakin sarki ya basu wanda ya mamakin haka har ya nemi cewa rubuta masa wannan nasiha saboda shi wadanda suke baya ya baro su a baya su ma su san wadannan abubuwan da ya sani to ga haka ne yasa Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan sako zuwa ga ahlul Iraki yanzu gashi yau ana karanta shi ga ahlul Najeriya ko To kamar yadda muka ce a addinin Shi'a mai limamai 12 cike yake da shirkiyat, to cike yake da shirka, saman shirkul kubur, abinda ya shafi zuwa ziyarar kaburbura a yi musu abinda Allah bai ce a yi musu ba. Mun yadda Allah ya shar'ata ziyarar kabari kamar da Ibn Taymiyyah zai kawo a nan gaba, amma kuma akwai abinda ba shari'a bane, abinda yake wasaniya ce, maguzanci ne, bautar wani Allah ne, kuma zan ana yin shi da sunan ziyarar kabari. Wato babu wata firka da ta mayar da kabari gurin bauta kamar yadda firkar Imamiyya ta yi, wato Shi'a masu limamai 12. Duk wasu masu bautar kaburbura a yau suke masu girmama kaburbura a yau kusan a gurin su suka wato dosanu wannan abu, a gurin suka samu ko sun sani ko ban sani ba. Wannan abin nan Rafidawa su ne waɗanda suka yada wannan a cikin musulmi, kamar yadda muka ce kungiya ce da daddiya, duk da dai saboda irin soki burutsu da yake cikin addinin da tufka da warwara da abubuwan da suka sha kan hankali gaba, hankali mai hankali ba zai yadda da su ba, shi yasa ma addinin baya ci gaba, ba zai karbu ba sai an hada da jahiltantar da mutane, ilmantar da su a kiwayar da kansu, a ki basu karatu, to sai a sa musu aqida tare da kuma hada abin da kare rai da kazafi da sharri. Amma duk da haka dai in ku kula cewa wasu bid'o'in da basu kaita muni ba sun bayyana a bayan wannan bid'a kuma sun fita yaduwa, saboda su kasan da za su faɗo na gaskiya za su ga cewa yana da yawa. Wannan kuma gaba ɗaya in ka dauki addinin Shi'a za ka ga wani addini ne sabofil, ba musulunci ba, ba abinda za ka dauka ka kwatanta shi da sauran musulmi ka ga cewa an yi daidai anan. Za ka ga wasu abubuwa da yawa da kake waɗanda kake yi a matsayin sunna ne, za ka samu da yawa daga cikin waɗanda kake fafatawa da su ta fuskar aqida sun yi ishtiraki da kai a cikin waɗannan abubuwa, kuma kuna yi daidai wa daidai ba. Amma banda addinin Shi'a kusan komai ka dauka za ka ga cewa kun yi hannun riga, inda suka yi daban inda kai daban, kai ka yi dama su sun yi hagu. To haka nan a sha'anin ziyarar kaburbura, wato sun dauki batun ziyarar kabari kaburburan a'imma da ma wasu wanda suke ba a'imman ba, sun ba su wata falala da ta wuce iyaka, ta wuce hankali da kare rai, waɗanda kai ana karanta maka wani abin za ka yi mamakin ma a ce wai wannan a rubuta shi kuma wani ya yadda, kuma musulmi ne wanda ya daɗin nan. Yadda za ka fahimci irin muhimmanci da suka ba wa abin, in ka ɗauki littafin Biharul Anwar na majalisi, wato mujalladi na 100, juz'i na 100 da na 101 da na 102 duk akan ziyarar makabarta yake, wato sifili wajen guda uku, wato na 100, 101, 102 duk ruwayoyi ne barkatai wanda ya kawo su game da wato falala da muhimmanci na ziyarar kaburbura. In ka dau littafin Masailu Shi'a na Al-Hurr Al-Abidi, wato sai da yayi babi 106 akan ziyarar kuma ta shirka ba ta sunna ba, ba za ka samu a cikin littafin sunna wanda suka irin wannan ba. Ana batun ziyara za a faɗi hadisai da suka zo da kuma yadda ake yin ta daidai gwargwado, amma ai mujalladi uku duk ruwayoyi ne, ruwaya daga wani ruwaya, ga falalar wani, ga falala ta rashin hankali, kana ziyarar sa wannan ziyarar taka da wannan kaburburan su a imma din za ta sa ka yi tsawon rai, za ta kiyaye maka dukiyarka, za ka samu arziki, za ta kiyaye ka daga aljanu, za ka samu kaza, za ka samu aljanna, za ka samu kaza. A yi ta faɗar falala, kuma kowace falala babi ake mata na musamman, a kawo ruwayoyi barkatai don a yi bayanin wannan. A littafin Alwafi na Alkashani, mujalladi na 2, sai da ya kawo babi 33 shi ma akan kawai mazara, banda littafan da aka yi kawai akan ziyara, kamar irin littafin Ibn Babawai Al-Qummi. A cikin littafin Biharul Anwar na Al-Majlisi, juz'in sa na 100, shafi 258, ya kawo magana cewa inna qabra amirul mu'minin yazuruhu Allah ma'al mala'ikati wa yazuruhu al-anbiya wa yazuruhu al-mu'minun, wato kabarin amirul mu'minin yana nufin sayyidina Ali, Allah da kansa yana zuwa ziyararsa, yana zuwa shi da mala'iku, mala'iku su rako shi zuwa ziyararsa amirul mu'minin, annabawa ma kuma suna zuwa, sannan mu'minai suna zuwa. To kaga in aka gaya mutum haka, me zai hana shi ma ji wurin da Allah da kansa mala'iku na tahowa tare da shi zuwa ziyararsa amirul mu'minin, kaga amirul mu'minin gaba yake da kowa ke, bal ma suna ganin cewa ziyarar kabarin Husaini alayhi salam, suna ganin cewa ziyarar kabarin sa farilla ce wanda duk baya yi, to ba musulmi bane kafiri ne, ba musulmi bane kafiri ne. Wanda yana nan cikin littafin Tahzibul Ahkam na At-Tusi, littafin Tahzibul Ahkam na At-Tusi yana da cikin littafai hudu wanda suke umda a gurin Shi'a, manyan littafai wanda su ne abin dogara, domin a cikin littafin shi At-Tusi abin da yace akwai ruwayoyi da yawa waɗanda suke masu karo da juna, waɗanda ba a tace su ba, wanda ta sama har wasu suna barin Shi'a saboda su, to shi zai tace ruwayoyin, saboda haka shi yasa ma yasa masa Tahzibul Ahkam. A ciki yayi ikirafin cewa da yawa daga cikin masu bin Shi'a sun yi wa Shi'ar ridda saboda ganin yadda take da tafka da warwara. To shi ne wai dan ya samu ya hana wannan ridda din, sai ya ce bari ya tace ruwayoyin. To wannan irin ruwayoyin da aka tace ne ake faɗa muku cewa Harun ibn Kharija ya tambaye Abu Abdullah game da barin ziyarar kabarin Husaini ba tare da wani dalili ba, mutum yake zuwa kabarin Husaini ziyara ba tare da dalili ba. Shi ne wai sai Abu Abdullah sai ya ce haza rajulun min alin nari, wani dan wuta ne. Saboda haka amma suka yi littafai yadda ka sana manasikul hajji yadda mutum zai je ya hajji, to haka aka yi littafai akan manasikul mashahidi, sai za ka ziyarci kaburbura ga ayyukan da ake kamar yadda ake aikin hajji, haka su ma suka tsara yadda ake ziyarar kabari. Akwai tawafi, yadda ka san mai musulmi da Allah ce wal yatawafu bil baitil atiq, to su ma haka yadda aka ce ku tawafi a dakin Ka'aba, to su ma haka suka nemi wanda duk ya je ziyarar kabarin wani imam yayi tawafi a kabarin sa. Aka duba littafin Al-Majlisi Biharul Anwar na juz'i na 100 shafi 126, zai ga inda ya ka ruwayoyi akan yadda ya kamata mai ziyara idan ya je yayi tawafi a kabarin da ya tafi ziyarta. Sun ce Aliyur Rida ma wai idan ya je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawafi yake a cikin sa, kariya suke masa. Aliyur Rida ba haka bane. Akwai daga cikin abin da suka sharanta yin sallah a gurin, in ka je gurin kai sallah, har ma Al-Wafi na Al-Kashani a mujalladin sa na biyu juz'i na 8 shafi na 230 da 234 yana cewa as-salatu fi haramil husaini laka bi kulli raka'atin tarka'uha indahu ka thawabi man hajja alf hajja, wato salla a makabartar Husaini kowace raka'a da zaka yi to kana da ladan wanda ya hajji 1000, kaga dai ba wanda ya kai ka kenan, waye ya hajji 1000 fi sabilillah, ma'ana hajji 1000 ya shekara 1000 kenan fa, din da hajji da shekara yake sau daya, kana da ladan wanda ya hajji 1000 bai tsaya nan ba, yace wa atamara alfa umra, yayi umara 1000, wa ataqa alfa raqaba, ya anta bayi 1000, wa ka'anna ma waqafa fi sabilillahi alf marra ma'a nabiyyin mursal. To kaji karshe ma yadda ya faru ta, wato zai zama kamar mutumin da ya tsaya a fagen fama wajen fafatawa da dauka addinin Allah sau miliyan tare da wani annabin da aka aiko, wato wanda ya fita jihadi tare da annabin da aka aiko sau miliyan, kaga wanda ba sahabin da ya kama shi, kawai dai ya je yayi sallah a kabarin kabarin Husain, kuma raka'a da yace wannan fa, wannan ladan duk sun naka ka da yace wannan yana cikin Biharul Anwar juz'in sa na 100 shafi 137. Yana daga cikin abin da suka shar'anta الانكباب على القبر باين دوك كاجي كاي متين اجي اجو شركا بدا شي كاجي با ندو اهل السنه ان شاء الله با با مثلا با مو ياجي ياي دوك شركا ده زي تو كما يا يا كيفا اكن قبر يرغومي شي يا تصوزي شي كما يدا كي تصو حجر الاسود تو هكا 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 سكتي هكا زي وقبر كما يدا مجلسي yayi babi babu ma yustahabu fi'luhu inda qabrihi alayhi salam to babin da yake magana akan abin da yake mustahabbi ne mustahabbi ne mutun yayi shi lokacin da yaje ziyarar kabarin al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma sannan ya kawo wata ruwa daga tsusi wanda yake fadar abin da mai ziyara zai yi lokacin da yaje ziyarar kabarin wani imam ranar juma'a وترد زيارة على الجمعة يأتي ثم تنكب على القبر سننك كفا عن قبر كرنب ميش سننك شي مولايا إمامي مظلوم أستعدي على ظالمه النصر النصر حتى ينقطع النفس وتو كرنب ميش كرنك شو قبانا إمامينا واندا أكذا لنتا ina neman Allah ya sakanka maka bisa ga azzaliminka akan zalincin da yayi maka kai ta cewa annasran nasr wato Allah ka kawo nasara ka kawo nasara kai ta fada hannun fashinka ya dauki dangane da ziyarar kabarin Husaini ibn Ali radiyallahu anhu suka nuna cewa in zaka je ziyara tun farko kai azumin kwana uku kafin ka tafi sannan ranar tafiya kai wanka ka sa tufafinka masu tsarki sannan kai sallar raka'a biyu kuna ga yadda ake kwaikwayon haji ko har da kari ma akan haji tunda haji ba ce zaka fita haji kai azumi amma wanka da sa tufafi masu tsarki da raka'a biyu da waye to duk kai sannan in ka zo daidai kofar inda kabarin sa yake sai ka tsaya daga wajen wannan kubba da aka yi sannan ka daga kai kai ta kallon kabarin kana cewa ya maulaya ya aba abdullahi ya ibn rasulillahi abduka wa ibn abdika wa ibn amatika az-zalilu bayna yadayka al-muqassiru fi qadrika al-muqassiru fi uluwi qadrika al-mu'tarifu bi haqqika ja'aka mustajiran bi dhanbika bi dhimmatika qasidan ila hurmatika متوجها الى مقامك kaga di wannan da ya maida shi Allah kawai wato idan ka zo ka kalla ka tsaya ko yazo ya kalla ya tsaya sai ce ya maulaya ya shugabana ya aba abdullahi ya baban abdullahi ya dan manzon Allah ni bawan ka ne kuma dan bawan ka dan baiwarka mai kaskantar da kai gaba gare ka wanda ya kasa baka haƙƙin darajarka wanda ya yadda kana da haƙƙi yau gashi yazo yana neman mafaka a wajenka yana neman wata alfarmarka ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga makaminka yazo yana neman mafaka a wajensa Allah ko yana cewa annabinsa qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada babu wanda zai bani mafaka wato a gurin Allah in ba Allah ba bazan samu wani wanda zan fake ba in boye in ba wajensa ba Allahumma la manja wala malja minka illa ilayka haka annabi yake addu'a ya ubangiji babu wata mafaka ba inda za a je a tsira a tsere maka a fake daga kamunka sai dai a koma wajenka amma shi gashi ya bar Allah ya zo yana cewa mustajiran bizimbatika sanda sai ya ce sun man kabba ala kabar in ya gama wannan sai ya fada ya kifa akan kabarin ya mamake kabarin ya makalkale shi yana cewa maulaya ataituka khaifan fa aminni wa ataituka mustajiran fa ajirni nazo ina mai jin tsoro ka bani kwanciyar hankali wato ka tsare ni ka samu min da nutsuwa gani nazo ina neman mafaka ka bani mafaka yace sun man kabba ala kabrihi saniya ta sanne kara dankame kabar karo na biyu tana cikin biharul anwar juz'i na 101 katan juz'in na da yawa wannan shine abilatun nasiba an wahala ita rubutu amma duk soki burutu kuma zaka je sallah din ka je sallah da zaka yi raka'a biyu a gurin wanda aka fadi ladanta ba alkibla zaka kalla ba suka ce a zaka kalli kabarin ne kabarin ake so ka kalla domin kamar yadda majalisi din ya kawo cewa istiqbalul qabri lizahiri bi manzilati istiqbalil qiblati wa huwa wajhullah wato kamar dai da kake fuskantar alkibla haka zaka fuskanci kabarin balma in ma ne sakake ana so ka rika ziyarar dai ka rika dai yin wannan fuskantar alkibla din ko fuskantar kabari din suka ce in kana so ka rika samun wannan garaba sa kuma baka da damar tafiya Karbala ko babu wani imam a garinku to maimakon haka sai mutun ya hawo wato kan rufin gidansa ko ya tafi sahara ya tabbata ya yi saitin inda kabarin yake tabbata nan ne kabarin to sai ya du'a da zai yi to yayi wannan shi ma a cikace shi ma zai samu wannan garaba sa to babu addinin da yake cike da bautar kabari irin addinin Shi'a shi yasa yanzu in mutum yaje Iran kamar da Abdullah Fayyad yake fara kai Iran kusan yadda aka raya al-mashahid guranan da suka ce kawar gurane da imma yadda aka raya su da kudin da ake kashe musu ba yi wa masallatai haka kai masallatai ma kusan ba wanda da kula da su yu'amiruna dura shirk wa yatrukuna biyutallah yu'attiluna biyutallah biyutat tauhid inda ake kadaita Allah wannan ba ruwan su da shi duk na soshin da baka karanta din ce su ba ruwan su da su abinda za su raya shine guraren da yanzu mashhad na al-imam Ali ar-Ridha inda suka ce nan ne kabarin sa kudin da aka kashe kusan babu ma gurin da aka yi wa wato gini da aka yi na kabari irin wannan hatta kubban sa gaba ɗaya da zinari aka shafe ta da gwal aka shafe to kaga wannan babu shakka shine isa matuka wajen yi wa addinin Allah na hakika tawaye abinda Allah ya ce da manzonsa daban abinda kuma za a yi daban kusan dukkan waɗanda suke girmama kaburbura suna yi masu abubuwa na bautar Allah na shirka kusan abun shi a Rafida suka ɗauka gurin su akwai kwaikwaya su suka fara yin wannan to gashi nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya la'anci yahudawa da suka mayar da kaburburan annabawansu masallatai annabi ya faɗi haka yuhadhdhiru ma fa'alu yana gargadin al'ummar su katta aikata irin abinda suka aikata wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sane da abinda zai iya wakana to sanda ake gargadi ka aika za to akwai jin ana gudun cewa zai iya za a samu wasi inda abinda ba za a samu wasi ba maganar ma ba za ta taso ba amma tunda akwai yiwuwar su yi hakan annabi yake gargadi lokacin da ya zo barin duniya kaga wanda yana daga cikin wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam duniya da ita wasiyar da ya bari kalmomin sa na karshe yayi maganar mayar da kaburbura masallatai ayi masallatai akan kaburbura walau da zalika la ubriza qabru ba dan gudun haka ba to da an fito da kabarin maiki sallallahu alaihi wasallam fili wato da an fito da shi fili ba abin ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wannan magana da Aisha ta faɗa wa laula zalika la ubriza qabru magana ta shi yana nuna maka baro dalilin da yasa aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gida aka binne shi a cikin ɗaki ba dan ko basaddu tariq amman asa an yabni alaihi masjida a tosha kafar kada wani ya zo ya gina masallaci a kai saboda haka kaga ashe wannan jibalibin suka ce wannan ba hujja bace da zaka sa mutun a binne shi a cikin ɗakin sa ba hujja bace annabi an yi masa haka khashiyata an yuttakhadha qabruhu masjida kada a maida kabarin sa masallaci wannan shine dalili walau da zalika ba dan haka ba da shi ma yadda aka binne kowa haka za a yi masa ashe kaga kowa ya kamata a binne shi a abin nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga dalilin da yasa aka yi masa haka domin ubangiji ya ba wa wato kabarin sa kariya daga waɗanda zasu iya bayar da shi gurin bautawa wani ba Allah ba. Imam Ahmad yana cewa an tabbace shi game da binne mamaci a gida a daki, sai ya nuna cewa a wadafnu fi muqabilil muslimina a'jabu ilayya, ni na fi san abinda mutum a makabarta ta musulmi. Yin haka akwai maslahohi guda uku. Akwai maslaha ta magadansa, haka aka binne shi a cikin gida, to kaga an salwantarwa da magadansa, wato amfanuwa da wannan guri da aka binne mamaci a ciki, don ba zai yi ba rayu a cikin gurin da kuma akwai kabari a ciki. Haka dakin da aka ware aka sa gawarsa a ciki, to kaga magada an haramta musu amfani da wannan. Sannan kuma makabarta ashbahu bi masakinil akhirah, wannan gida masakin ne na duniya, gurin zama ne na duniya, amma makabarta ta fi kama da mazauni na lahira. Sannan kuma wanda za a binne a makabarta ta musulmi zai rika samun addu'a akai-akai ta musulmi, don duk wanda ya je ziyara kaga zai yi addu'a ga dukkan wanda yake kwance a wannan kushewa. Shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai suka rika binne gawawaki a makabarta, ba sa binne a cikin gida, wanda ya nuna cewa ba su fahimci wancan aiki da aka yi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin wani abu da zai zama hujja, kuma kowa ya zai mutu sai ce a daki shi za a binne shi. Sannan kuma da ruwaya da aka samu cewa al-anbiya yudfanuna haythu yamutun, annabawa ana binne su inda suka mutu, inda suka rasu nan ake binne su, saboda wannan sunna ce take bacci annabawa. Sannan wannan hadisin har ila yau, kamar yadda Ibn Rajab yake faɗa a cikin littafin sa Fathul Bari sharhin Sahih al-Bukhari, dukkan wannan hadisi yana nuna haramcin gina masallatai akan kaburburan mutanen kirki, yana nuna haramcin yin hotunansu, wato zana hotunansu a saka a guraren bauta kamar yadda Nasara suka rika yi. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu haramun ne, ba wai sai sun haɗu ne suke haramun ba. Da wani zai ce a ai haramun din shine in an yi makabarin kuma a yi zanansa, in ba a yi zanansa ba ba komai. Akwai waɗanda suka yi kokarin so su yi tawilin hadisin da wannan, shine ya ce a kowanne a zaman kansa haramun ne, domin taswirin suratul adamiyina muharram, a yi surar mutane abin da ɗan adam haramun ne a zana taswirarsa. Wannan sawa'un an yi kabari a gida akan an yi masallaci akan kabar ko ba a yi ba, kowa ya san hadisai sun zo da yawa akan haramcin wannan, kaga ba za a ce sai an haɗa shi da wannan sannan suka zama haramun ba. To shi ma aka gina kaburbura, wato gina masallatai akan kaburbura, shi ma shi karan kansa haramun ne, kamar yadda nasussuka daban-daban suka nuna haka. A Ummu Habiba a wannan hadisin ta ambato wata cuci da ta gani lokacin da suka tafi hijira, hijirar sahabbai ta farko zuwa Habasha. Ummu Habiba lokacin tare da mijinta suka yi hijira zuwa can, to irin abubuwan da ta gano shine ta tana ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta ga wato cocin su an a jikin bangon cocin an zana hotunan, an zana hoton Isa al-Masih, an zana hoton Maryam, an zana hoton wannan annabi, an zana hoton wannan annabi. Sannan kuma wai ana neman albarka, ana neman shafa'a da wannan aikin, ana neman kusanci da Allah da wannan. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu wannan ba musulunci bane, musulunci bai zo da wannan ba, kuma zai yadda da wannan ba, wannan bautar gunki ce, ba bautar Allah ba ce. Kuma ya nuna musu masu yin haka su ne mafi sharrin halitta a gurin Ubangiji, ranar gobe kiyama za su gane kuransu, za su raina wa aya zakinta. Saboda haka yin taswira ko da ba da irin wannan manufa ba, zane mutum ya zana taswirar ɗan adam ko wani abu mai rai, tsuntsu ko dabba, wannan haramun ne. Kuma mai aikata haka min ashaddin nasi azaban yawmal qiyama, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, al-musawwiruna ashaddun nasi azaban yawmal qiyama, masu yin taswira su zana hotuna na abubuwa masu rai sun fi kowa shiga tsananin azaba ranar gobe kiyama, domin abinda suka yi ta kokari su yi shine su kwaikwayi aikin Allah, aikin da babu mai iya shi sai Allah, shi kuma Allah laysa kamithlihi shay'un fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'ali, babu wani da yayi tamkar Ubangiji, babu tamka da shi a zatinsa, babu tamka da shi a sifofinsa, babu kamarsa a cikin ayyukansa. Kuma wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake maganar hani game da rukun aburbura masallatayya, wato za a fahimce shi da ma'ana uku. Ma'ana ta farko, hadisin ya hana sallah kenan a abin nan akan kaburbura, wato a sa kabari gaba ayi sallah, kamar yanda ya hana fuskantar sa da sallah ko addu'a. Ka ayi sallah akan sa, ka a kuma fuskance shi da sallah ko addu'a. Wannan ma'ana ta biyu kenan. Ma'ana ta uku kuma, gina masallatai a kansa a rika sallah a cikinsu. Waɗannan ma'anoni guda uku dukkaninsu malamai sun ambace su, kuma a nasu suka daban-daban sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka hana kowane ɗaya daga cikin wannan ma'anar, wannan ma'anonin. Suka hana sallah akan kabari, suka hana sujjada zuwa ga kabari, wato sashi kamar a gaba a matsayin alkibla, sannan suka hana ainihin gini akan gina masallaci akan kabari. To idan muka fahimci haka, za mu gane kenan hujjar da wasu suke yi da fadar Allah madaukakin sarki a suratul Kahfi dangane da ashabul Kahfi, bayan an gano su a mace, Allah ya karbi rayukansu, mutanen gari suka gano su, Allah ce iz yatanaza'una bainahum amrahum fa qalu ibnu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Allah yake kisan, wato gaya mana kissar su, yake cewa lokacin da mutanen gari suka shiga jayayya tsakaninsu dangane da al'amarin waɗannan samari, ƙungiya na farko suka ce ibnu alaihim bunyanan, ku dai yi musu gini da zai sa kai su, wato ku katange kabarinsu, irin yadda ake kewaye makabarta, ku yi gini ku katange su. Rabbuhum a'lamu bihim, Ubangiji su ya fi sanin su da sanin darajarsu, ku tsaya ga wannan kawai. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, wannan sune al-fariqu thani, sune kungiya na biyu, su kuma sune masu rinjaye. Sai suka ce lanattakhidanna alaihim masjida, tabbas wallahi haqiqa sai mun yi masallaci akan su. Wasu daga cikin masu goyen bayan yin masallaci akan kabari ko a makabarta sun yi hujja da wannan ayar akan cewa ya halatta, saboda gashi Allah ya bamu labari, ya ce qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. To babu shakka wannan hujja ba hujja bace ga dukkan wani wanda ya tsaya yayi nazari ya dube ta, zai ga cewa ba hujja bace da take nuna halaccin haka. Babban malamin nan Yahya Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi yana da wata risala sunanta al-Bina'u 'ala al-Qubur, a cikin ta yayi wato nazari da kalile cewa akan wannan hujja ta su, inda yace in aka dubi wannan ayar na farko, Allah ya ambaci kungiya ta farko, ya amfani da damirin jam'i, qalu ibnu alaihim bunyana, me yasa kai amfani da damirin jam'i wanda yake nuna girman su, saboda yawan su ne? A'a, ba dan saboda yawan su bane, saboda ai na biyu Allah ya ce qala alladhina ghalabu ala amrihim, kaga sun fi su yawa. To ashe wanda ya nuna an yi amfani da damirin jam'i akan su, ba dan sun fi wadancan yawa ba, sai dan suna da wani matsayi na musamman, wanda shine ilimi da addini. Sannan abu na biyu, za mu ga cikin maganar su sun ce rabbuhum a'lamu bihim, ai ubangijin su shi yafi sanin su, shi yafi sanin darajar su. Wannan magana ce da ba jahili ne zai yi ta ba, malami ne, kalma ce da take nuna mai fadarta mai addini ne, ba wai kawai wani mai mulki bane ko mai matsayi, a'a addinin sa zai sa ya faɗa haka. Sannan abu na uku, za mu ga Allah sai da ya fara faɗar su, da ya tashi ba da kisa sai da ya fara faɗar matsayin su, wanda wannan gabatar da matsayin su kafin a faɗi matsayin abin nan kungiya na biyu, yana nuna cewa suna da wani matsayi na musamman, wanda shine ilimi da addini. Sannan abu na hudu, yace waɗancan su kuma da Allah ya tashi magana akan su, wato kungiya ta biyu, sai yace qala alladhina ghalabu ala amrihim, sai wanda suka yi rinjaye suka fi karfi akan lamarin ashabul Kahfi, kaga cewa suka fi karfi, yana nuna cewa ba wai hujja ba ce, fin karfi ne kawai, amfani ne da karfi da kaharu sun fi wadancan, saboda kila su ne masu mulki a hannunsu yake. Shi yasa Allah sai ya sifanta su, bai sifanta su da ilimi ba, bai ce qala alladhina ya'lamuna ba, sai qala alladhina ghalabu, sai aka sifanta su da galaba, wato suka yi rinjaye ala abrihim akan al'abarin mutanen Kahfi, suka ce lanattakhidanna alaihim masjida, kuma ka duba ta wato uslubin da suka yi magana da shi uslubi ne na wanda yake jin ya isa ba wanda isa ya hana shi lalle tabbas wallahi sai bi masallaci a kansu to kaga mutumin da yake barazana irin wannan yana jin cewa ba wanda isa ya hana shi ba hujja ba ko me zaka kawo sai bin yi kaga shi ba magana ce ta hujja ba magana ce kawai ta munfi karfinku wanda wannan fun karfi kuma galibi shi yake ja ana saban Allah galibi al'ummomin da suka saba wa Allah nuna su sun fi karfi ne laula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi aziz mutana annabi shuaib ba dan jama'ar ka ba larajamnaka Allah da mun maka a tike wato mun maka ruwan duwatsu kuma kai ba za ka gagare mu ba sunan nan mun fi karfin ka kawai dai muna kyale ka saboda jama'ar ka wato saboda kabilar ka suna so su ce kabilar nan taka muna tare da su a cikin bautar wani Allah da sauransu zaka ba za mu taba ka ba saboda su amma fa ba dan kafi karfin mu ba wa ma anta alaina bi aziz annabi ibrahim lokacin da mutanen sa bayan yayi musu nasiha ya musu wa'azi ya kada su da hujja me suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il harriquhu ku kona shi ku kona shi ku taimakawa allolinku in dai har ku masu aikata ka ne kaga duk alama ce ta fir'aun lokacin da annabi musa alaihi salam ya kure shi cewa idan ittakhasta ilahan ghairi la ja'alannaka min al-masjunin in ka sake ka dauki wani allah ba ni ba kana bauta masa zan saka cikin waɗanda na kulle kaga bai ma ce zan kulle ka ba dan ya masa barazana cewa akwai wasu fasara ta ya kulle fa kai ma kuma zan kulle ka shi la ja'alannaka min al-masjunin kai ma zaka shiga cikin su to haka ahlul galaba da ba su maganar hujja ba ita suke ba in ka kure shi zai ci a dake shi kawai abin da zai ci ku dake shi magana ta kare to kaga nan ma Allah cewa qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida to kuma galibi da man waɗanda suke masu barna su suka fiyewa ko wannan lokaci kamar da Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur dama shi da ya ce wala tajidu aktharahum shakiri da yawa daga cikin bayin ka ba za same su ba haka same su masu godiya ba Allah ya san haka ya tabbatar da wanda yace wa qalilun min ibadiyash shakur wa ma wajadna li aktharihim min ahad wa in wajadna aktharahum la fasiqin wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun ubangiji ya fada masu yawa sune waɗanda suke masu barna sannan idan muka duba zamu ga alqur'ani kuma yayi maganar da take goyen bayan fariki na farko wa dal masajid lillah fala tad'u ma allahi ahada sannan ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yawa waɗanda suka zo suna nuna al'ummomin da suka gabata sun rika yin irin wannan kaga wannan ayar tana kara tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace waɗancan mutane sune idan wani mutum wankirki ya mutu cikin su sai su mai da gida sai su gina masallaci akan kabarin sa to wannan ayar tana hikaito maka gaskiyar da abinda manzo Allah ya faɗa ne ce la takhidanna alaihim masjida to kuma ko ba komai ba har ila yau inda ba a ce da gaskiyar sun ce za su yi na farko ne da mun ba annaba bane ba ba ka da tabbas suke nuna malame ne to addara su ma masu ilimin ne na ahlul kitabi sun ce la takhidanna alaihim masjida to annabi ya ce ka ai wanne za a dauka to saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to wannan shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa waɗannan na farkon su ne akan gaskiya waɗannan nabiyin kawai fafin karfi suka nuna shi yasa suka yi abinda suka yi don haka babu wani wanda zai zo ya yi hujja da wannan domin ya sa kafa shure hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo karara suke nuna haramcin yin masallaci akan kabari ko sallah akan a gurin ko a sashi a kibla wanda hadisai ne masu yawa za su kai wajen hadisi 14 wanda Sheikh Nasiruddin Albani a cikin littafin sa Tahziru Sajid an ittikhadul qubur al masajid ya koro waɗannan ruwayoyin da kuma bayani akan ingancin su daki daki Allah ya mana gamda katar ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana tambaya cewa satin da ya gabata na yi magana akan adadi na tsakanin wanda wato lada tsakanin wanda ya yi sallah a cikin jam'i da kuma wanda ya shi kadai ladansa ba ɗaya ba suke, ya ce to shi yana samun wato rikicewa saboda ya ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri a babun taimama, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan wanda ya sake sallah yana da lada biyu, wato ladan ijtihadi da kuma ladan sallah. To ban san ina ne ya samu matsalar rikicin ba. Mutane ne guda biyu suka yi tafiya, Jannaba ta same su, suka yi taimama su duka biyun suka yi sallah. Suka yi sallah sai kuma daga baya sai suka samu ruwa. Sai ɗaya ya yi wanka ya alwala ya sake sallah, ɗaya kuma sai bai sake sallah ba. To bai sake waccan sallah da ya yi ba ta farko. Suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai sake sallah bai ce asabta sunna, ka dace da sunna, wanda kuma bai sake ba, wanda ya sake kuma yace da shi lakal ajru marratayn. Wanda malamai suka ce ma'anar lakal ajru marratayn, kana da ladan sallah ka ta farko da kuma ladan ijtihadin da kai ka sake sallah, ba sai ka sake sallah ba, sunna waccan sallah ta yi tunda haka aka ce kai musulunci cewa kai haka in ka rasa ruwa. To haka kai abinda musulunci yace kai, don haka ba a buƙatar ka kuma da ka sake. Don haka wanda ya haka shi ya dace da sunna, wanda kai kuma da kake zaton cewa sai an sake kai naka ijtihadin, to kana ladan ka na sallar ka ta farko kuma wannan ta biyu kuma ladan ijtihadi Allah zai baka. Duk da kai kuskure kana ladan ijtihadi. To me ya kawo confusing din da yake magana? Ban gane shi. Lakal ajru marratayn da aka ce, an ce lakal ajru kana da lada amma an san adadin sa, sannan kuma shi kadai ya sallar nan. Kowa wato da ya tashi maimaita shi kadai ya sallar. Waccan sallar da suka yi su biyu suna da ladan su. An ce kana da lada ba wai ana nufin kwala ɗaya kwal ba, kamar yadda kuke zato mun yi wannan maganar a baya. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fifita akan wanda ya sallah shi kadai bi sab'in wa 20 daraja. Kalmar daraja ba tana nufin kwara-kwara guda 27 ba. Kalmar daraja din nan Allah ya san me ya kunsa a karkashin ta. Sai kowane aikin lada guda ɗaya ana bada sakamakonsa ne rubi 10 ila 700 dafin ila dafin kathira, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Don haka kaga kowane aiki kwara ɗaya na hasana yana da wannan, Allah yana rubanya shi zuwa 10. Wannan shine mafi karancin abin da yake rubanya shi. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Saboda kaga ashe kalmar daraja ba wata nufin ladan kwara ɗaya ba. Sai kuma wannan da yake tambaya cewa ko gaskiya ne musalla na bakin hanya ba a sallar farilla a cikin sa, ban san da hukunci ba gaskiya. Ko a jeji kake inda ba ma wani musalla, da sallar farilla ta kama ka zaka yi, ko akan dutse kake zaka yi, in ta kama ba zaka iya fitowa daga cikin mota ba zaka yi akan motar, in ta kama a jirgi ne zaka yi, ban san wani guri da sallar farilla za ta samu mutum ba a ce ba a sallar farilla a cikin sa. In yana nufin mutanen da suke gurin kada su rika yin sallar farilla a ciki, sai dai su yi masallaci ginanne. In sun yi masallaci ginanne suna da ikon su yi wannan masallaci ginanne, kaga matafi ma zai yi sallah a ciki ne, ba sai kuma an je an yi wani na matafiya ba. Idan aka riga aka yi wani ginanne a gurin, kaga ba a buƙatar kuma a yi nan. In kuma ba su da ikon ginawa, ko kuma shedan ya hure musu kunne cewa ba sai sun gina ba, suka bar shi a haka, za su iya sallar farillar su. Dole ne dai su yi sallar farilla duk lokacin ta yi, sawa'un a musallaci ginanne ko a musalla, dole dai su yi. Don haka magana cewa wai akwai wani guri da in yana musalla ba a sallar farilla, wannan ban san wannan hukuncin ba. Menene abin dubawa a tsakanin mutum mai karatu babu aƙida mai kyau da kuma wanda bai da ilimi da yawa a fagen ilimi, a fagen limanci? To kalmar ba aƙida mai kyau kalma ce dunkulalliya. Ba aƙida mai kyau kana nufin yana da ƴan bid'o'i haka, ko kana nufin a'a yana da wato aƙida wadda ta kafirci ce a zahirinta? Akwai bambanci tsakanin bid'a da bid'a. Mun sani, mun sha faɗa cewa ba duk bid'a ce take a matsayi ɗaya ba, wata bid'a ta fi wata. mutumin da zai rika cewa shi Allah ne ko ya yarda wani zai iya zama Allah kaga wannan duk za a sa shi cikin bid'a amma kuma bid'a ta ba daidai take ba da wanda yake ɗayan bid'o'in taron suna sadakar uku sadaka 40 maulidi wasu dai haka dai irin bid'o'i na jahilai dai haka kaga ba zama daidai da wancan ba ba zama daidai daga wancan ko kuma wancan shehi ne babba ne duk inda ya zauna banda batar da dalibansa ba abin da yake yayi ta musu ƙarya yayi wa annabi ƙarya yayi wa malaman Allah ƙarya yayi musu kazafi kuma ya kirawo su zuwa ga bautar sama ko a rika faduwa ana masa sujjada kaga wannan bid'a saba zaka daidaita ta da wancan ba to kaga wannan baya da za a yi ya shige gaba komai ilimin sa ya jaka in ya jaka kai ma ka sai ya jaka ne a gaskiya dukkan wani shehi da yake da bid'ar hulul da ittihad da wahdatul wujud wannan qat'an ba musulmi bane din dai zai kira zuwa ga wahdatul wujud cewa kowa Allah ne komai Allah ne shi ma zai iya zama Allah ko ya nuna wasu shi za su iya zama Allah ko ya ba wasu shi ne sifofin Allah to ba ilimi ko me yake ganin sa da shi wannan ya bar to in ba haka ba me bambancin musulmi da wanda ba musulmi me bambancin Adam Musa da Fir'aun kenan da wanda ya kira zuwa ga tauhidi wannan kuma yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ai ba abin da ya bambanta sai wannan tauhidin shi wanda ya tibiri ya kafe cewa shi Allah ne annabi Musa kuma ya kafe cewa ƙarya yake ba shi ba Allah bane to a kowane zamani za a samu irin wannan kunce su dai wacce ya bi sahun annabi ya bi sahun Fir'auna wanda kuma yake kan akida ta kware yana kan abin da annabawa suka zo gaba ɗaya da shi saboda haka wacce irin bid'a ce ya danganta sannan idan muka ce karamar bid'a ce wacce ba za ta ja mutun zuwa ga kafirci ba duk dai sunan ta bid'a ce an ba shi wasu ƴan muridai an ce ya rika yi zai samu lada ya yadda cewa eh wannan muridan za su kai shi ga Allah alhali muridai ne da annabi zo da su ba ko da wata kaifiya wacce ban zan Allah bai zo da ita ba kaga dai wannan bid'a ce amma kaga bid'a ce ba ka kafirta mutun saboda ita ba za ka iya kafirta shi saboda wannan ba to ya zama na kuke da masallaci ga wani yana da karatun Qur'ani kuma ya san kunce kunce bakin gwargwado amma ba malami bane da ya cika sosai a ilimi amma dai zai yi karatun Qur'ani mai kyau kuma ya san kunce kuncin sallah da yadda za a yi sahau in ta kama da yadda ake yi ya san wannan bakin gwargwado amma ba babban malami bane ba zai iya hawa minbari yayi hudu ba ba zai iya tunkarar jama'a yayi musu laccoci yayi musu bayanai masu kama jiki ba zai iya duk wannan ba ba dai iya bakin gwargwado ya san addini sai kuma ga wani shi kuma fadararren bid'a ne ma fal da ciki wato fal yake da ilimi to baya da za a yi kuke da masallacin kuke iya na liman baya da ku jawo dan bid'a ku dora shi ya ja ku bar wannan koda ku bid'a ta shi ba babba bace wannan da yake mai karatu bakin gwargwado kamar yadda ka ce shi zaka sa kuma shi kuma ya ci gaba da neman ilimi kada ya ji cewa an sa shi liman kuma ya ji cewa ai shi ya riga ya hai ba kuma maganar sake neman ilimi ya ci gaba da neman ilimi yana limanci wata rana sai ya zama shi ba babban malami wannan shine abin da ya kamata ba za ka sa ga wani wanda yake da kyakkyawar aqida ahlus sunna kuma yana da ilimin da zai ja sallah ba in har kuna da ikon in kuma bi ne kana gani ga masallaci can na wani mai aqida amma kuma yaro ne yanzu yake haya islamin bai ma gama ba wancan kuma ya je yayi digiri 1 2 3 ba watakila amma kuma yana kan bid'a don ka tashi sallah sai ka tafi wancan na sunna din shi wancan mai haya islami wanda yake aji 3 ko aji 4 sai ka tafi kai sallah a bayan sa an gane ko ya danganta da abin kuma inda kake shi wannan dan bid'ar shi ne liman kuma baka da wani masallaci sai wannan kuma bid'ar sa ba galiza bace ba irin bid'ar masu adatul wujud da hululi da waye bane shi dai gashi nan dai ana gayyatar abin nan taron suna shine mai taron suna shine mai sadakar uku mai duk waɗannan abubuwan dai a gwashe yake irin limaman ƙauye din nan kaga galibi ba san da ni kabu ba to kuma kai a ƙauyen kake baka da wani liman sai wannan to ka kura kai sallar jami'i tare da shi yafi da ka je kai ka sallah cikin gida kai kadai wannan shine abin da malaman salaf suka faɗa su Imam Ahmad da wannan su sai kuma wani da yake magana akan cewa a da can kafin ya fahimci sunna yadda take, wato wani ya taba bashi wani dan abin ratayawa, wasu yan kunshe kunshe aka bashi aka ce ya sa a gidansa, a kofar gidansa, wato irin abin da ake bayarwa domin kariya da tsari kafi ko. To an bashi ya sa dalilo ya daura a gidansa na kasa, kuma Allah daga baya bashi ikon gini da ya tashi ma saboda kada a tsinke lilan, sai a gina a gini ya gina Allah ya tashi. To kuma yanzu ya gane sunna, kuma layar tana cikin gini, to yanzu ya zai yi fasa gidansa zai rusa ya fito da layar nan, ko ko dai kawai layar ta tafi abinta shi ma ya kama gabansa. To abin da ma aqida ce, abin aqida aqida ne yake. In ka kudirce da mu wannan abin da ka sa a gini shine zai yi maka abin da kai kake ganin zai yi maka, zai kare ka, zai tsare ka, zai koran maka barayi ko kwankwamai ko wani abu ba Allah ba, to wannan shirka ce. Randa kuma ka fahimci cewa duk ƙarya ne, banza ne, in a fili yake ka cire shi, dan ma kada har ka zo ana ganin wani kaho a kofar gidanka ko wata laya ka sa mutane cikin shakka, ma ana ga kamar ba sunnar ce ka gane da gaske ba. In kuma tana cikin gini shikenan, dama Allah ya raba ka da ita, saboda haka ta tafi can cikin gini kai ma ka kama gaban ka, yanzu ba kai ba ita. So da abun aqida ne, ai abinda ka kudirce a ranka shine, haka ba bukatar sai ka fasa gidanka, tunda daman ka riga ka turbide ta, ko can daman da a ce kafin kai ginin sai ka gane cewa kafin ka sake ginin na biyu sai ka gane cewa ai abun ƙarya ne, sai kawai ka bawa masu magina ka ce kai ku gine min wannan tsumma, kaga dai yana cikin ginin naka, amma kai ka san tsumma ne kawai aka gini ba ya da wani amfani. Sai wani da yake tambaya akan ƙarin bayani akan al-bid'atu al-mahmuda wal bid'atu al-masmuma, ina jin wannan ya koma karatukan da muka yi a baya a wannan darasin, mun yi bayani akan bid'a al-mahmuda da bid'a al-mazmuma, kalmomin da suka zo a cikin magana Imam Shafi'i ne suke ne, mun yi wannan bayanin cewa al-bid'a akwai itlaqin bid'a min haythu al-lugha, akwai itlaqin bid'a min haythu ash-shar, akwai bambanci. Kalmar bid'a tana nufin abinda ka riga wasu, idan abin shari'a ta yadda da shi, to kaga wannan kalmar bid'a da aka kira shi da shi ba zai cutar da shi ba, kamar yadda sayyidina Umar yace ni'matul bid'atu hadhihi, saboda ya riga kowa dawo da mutane karkashin limami guda ɗaya a yi sallar tarawih. Kalmar bid'a nan min babi laqil bid'a lugatan, kamar yadda Allah aka kira shi badi'us samawati wal ard. To kuma akwai al-bid'a shar'an, al-bid'a shar'an, sannan kuma al-bid'a lugatan, ko al-bid'a da bata shafi addini ba, wato ka kirkiro wani abin da zai amfani musulmi, duk wani wanda ya samu abin zai amfana da shi, ba wanda ya riga ka gano sarrafa wannan abu, kaga wannan bid'a ce amma a duniyance ba a addinance ba. To kaga wannan ita ma bid'a ce mai kyau, shi yasa muka ce a wancan lokacin musulmi abinda aka so su zama yan bid'a a duniyance ba yan bid'a a addinance ba, sai suka bar wa arna da nasara da turawa sai aka bar musu bid'a a duniya din, mu ba muka raja akan bid'a ta addini, inda aka ce su yi bid'a sai suka ki inta nan, inda ba a sa su yi bid'a ba kana so su karga yin bid'a nan. To kaga wannan juya abinda yake akwai ne, annabi ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum, harkar duniya kun fi kowa sani, kuje ku tai, matukar abin bai ci karo da dokar Allah ba, bai ci karo da shari'ar Allah ba, to musulunci bai hana ku ba, amma abinda yake addini ne, to wannan sai abinda aka ji daga Allah da manzonsa. To wannan ma kaga bid'a da ta shafi addini bid'a ce mazmuma, bid'a da ta shafi duniya wacce ci karo da wani abu na addini ba bid'a ce mahmuda. Amma ka koma ga wancan darasin mun yi dogon sharhi akai, sai akwai magana ta wata baiwar Allah da ta rubuto take maganar hada dai hada cewa dan Allah dan Allah dan Allah dan girman Allah, a taimakawa matan jihar Katsina, tace a bracket ahli sunna da ware musu majalisi na karatu kamar yadda aka ware wa mazaje majalisi na karatu, ce suna jin matukar jin dadi da yadda halayen mazajen su suka canza da mu'amalar majazan su da aqidar majazan su. Wannan shaida ce mai kyau take bayarwa, tace ta kaka ce ma sahabbai ne suka kuma dawowa kai ba wala ta koda ku. To kaga ya kamata ya kamata kowa ya yi maintaining din wannan matsayin kai yaje kuma ya bada kunya kai kokari ka tsari ai to sada tace zafi da kokanci da tsubu da sihiri sun yi wa matan ka suna katutu har ma da mu'ahada sunna yadda tace shi yasa suke so da Allah a taimake su wato a ware musu domin sun ga cewa maza sun tafi da alherin tare da cewa su suka fi bukata to kaga anan sai a auna ko dai wannan majalisi ya juye zama na mata ko ai sati ku sati su saboda haka sai a je a duba a gani ko dai tunda an yi shekaru su ma ba su yi shekaru ko kuma idan aka yi wannan satin ku wani satin su wani satin ku wani satin su wani yana cewa a basu rana ɗaya a wata ko kuwa kura to ala yi halin dai wannan roko ne ta yi ni dangane da lokacina ciki yanzu aka gobe a irin wannan lokaci ina da darasi a Kano gobe a irin wannan lokaci ina da darasi a Kano jiya a irin wannan lokaci ina da darasi a Kano saboda haka kaga bebe nake saboda haka ya rage yanzu dai ku tunda sun muku wannan kodawar sun zuga ku to shi ke daga gamali ake zai duba ina ga za a yi afuwa da wannan da ya samu fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.